Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Man sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Aisha Ma'azu. Sarabu kan yake muka sake dawo a shirinmu na hantsi. A yau ranar Litinin 25 ga watan Satumba na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya, al'ummar jihar Taraba sun koka kan yadda 'yan bindiga ya ci gaba da addabar su ba dare ba rana wajen yin garkuwa da mutane da tarwatsa garuruwansu. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za a ji shirin zauren matasa da Nasiru Adamu Alhikaya, inda matasa suka koka kan yadda 'yan fashin daji suka hana su shiga gonaki. Sai kuma sharhin jaridun Najeriya. Amma kafin nan, ga Aisha Ma'azu da halin da duniya ke ciki.
Masu sauraro, da fatan ana shan hantsi lafiya, ga labaran duniya. Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron jiya Lahadi ya ce Faransa na gab da janye jakadanta daga jamhuriyar Niger, sannan a cikin watanni na biyu kuma za ta janye sojojinta, biyo bayan juyin mulkin da aka yi a wannan kasa ta yammacin Afirka, wanda ya kai ga hambari shugaban kasar mai ra'ayin Faransa. Wannan sanarwa ta Macron na nuna alamar Faransa ta kawo ƙarshen turjiya da ta shafe watanni biyu tana yi bayan wannan juyin mulki, wanda bai sa Faransa ta janye jakadanta da ke Yamai ba, duk da umarnin sojojin da suka yi juyin mulkin cewa ya tafi. Macron ya faɗa a wata hira da kafar talabijin ta ƙasar Faransa, ba tare da yin cikakken bayani kan yadda tsarin zai kasance ba, cewa Faransa ta yanke shawarar janye jakadanta. Cikin wasu sa'o'i nan gaba, jakadanmu zai fice ya koma Faransa tare da wasu jami'an diplomasiyar ƙasar, ya ce. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce sojojin Somalia sun samu babban ci gaba a yakinsu da 'yan kungiyar Al-Shabab. To sai dai kuma ya yi gargaɗi cewa kungiyar ta'addancin tana iya fantsama cikin yankunan da ba sa ƙarƙashin ikon gwamnati, da yake magana da manema labarai a Djibouti. Austin ya ce ci gaban da dakarun na Somalia suka samu bara kawai ya ɗara wanda suka samu cikin shekaru biyar da suka gabata. A matsayin ɗaya daga cikin jerin abubuwan da Austin zai yi yayin ziyararsa ta farko a nahiyar ta Afirka a matsayin sakataren tsaron Amurka. A jiya Lahadi, Austin ya gana da shugaba Hassan Sheikh Mahmud a Djibouti. Da farko dai Austin ya gana da shugaban ƙasar Djibouti da ministan tsaron ƙasar, sannan ya gode musu da baiwa dakarun Amurka matsugunin da suka kafa sansani na Afirka da ke taimakawa dakarun Somalia a yakinta da kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi. Austin ya ce Amurka ba ta ci gaba da ayyukanta na yaƙi da ta'addanci da dakarun Nijar ba, amma ta gudanar da ayyukan leƙen asiri da bincike. Gwamnan yankin kudancin Ukraine Alexandra Prokozhin ya ba da rahoton mutuwar mutum biyu, sannan kuma wasu da dama sun jikkata a wasu hare-haren jiragen sama da Rasha ta kai a harsan da ke ƙarƙashin ƙasar a jiya Lahadi. Ya ce dakarun Rasha sun farma mazauna birnin Bryansk, inda suka kashe wata mata tare da jikkata wasu mutane uku, cikinsu har da wani jami'in 'yan sanda. Wani harin sama na daban a garin Lviv kuma ya kashe wani dattijo mai shekaru 67 a duniya, a cewar Prokozhin. Al'ummomin biyu suna sashen Ukraine ne na yankin Kherson, wanda ke gabar yamma da kogin Dnipro. Dama can Rasha kan kai har-haren jiragen sama a birane da ƙauyuka da suka hada da birnin na Kherson daga can tsallaken kogin. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. Al'ummar jihar Taraba sun koka kan yadda 'yan bindiga ke ci gaba da addabar su ba dare ba rana wajen yin garkuwa da mutane da tarwatsa garuruwansu. Rana 'yan sandan jihar Taraba ta ce 'yan bindiga sun shiga wasu garuruwa inda suka yi garkuwa da mutane kusan 21 tare da kashe guda ɗaya. Wakilin Malado Salisu Garba na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
aran dai sun maida ayyukan kananan hukumomi guda uku zuwa hudu a jihar Taraba sansanin su Kadama da Tarwatsa ayyuka akalla 30 ko fiye da haka a tsakanin kananan hukumomi guda hudu na jihar Taraba komanda Babangida na ɗaya daga cikin komandodi na jihar Taraba wanda ke jamuragamar ƴan kungiyar sa kai wato hunters a jihar Taraba kuma na ɗaya daga cikin wanda ke fafutukar ganin an kawo ƙarshen wannan matsala ya shaida mana cewar
gefen bali da sinkani da hardokola wajen yaro abunda yake wa gefen kona duwatsun to nan wannan wuraren ne to amma yanzu sai cikin ku Allah muna shiga daga yankin bali sinkani muna shiga wannan dazuzuka lalle muna operation cikin ku Allah kuma ana nasara
kauyuka nawa ne kuka samu su waɗannan masu garkuwa da mutane suka mai da shi tantanin su
kauyuka yanzu inda lissafa maka sun fi 30 duk inda muka sa gaba shine kaman Kondo da garin Bakamano
Abubakar Sadiq dake yankin Gamfur wanda aka yi garkuwa da ɗansa kuma aka tarwatsa yankin nasu gaba daya wanda shi ma ya sha da kyar akan lamarin yayi mana ƙarin haske sakamakon faruwar al'amarin
gari masu narzuwa da binigogi na da yawa cikin gari an san gari wata ta duru amma ba wanda ya yi sai zo na cikin gari sai da duru wata na ta tare gari ya roka da kuwa ma da shi kuwa ko ce ya rasa wannan yankin na kan gaskiya ba jama'a kuwa ma yana cikin jimami
Alhaji Mai Gandi Manu Kai Gama dake zama sarkin kai gaman garba ce di shi ma yayi mana bayani tare da ƙarin haske akan yadda ƴan bindigan suka adabi yankin nasu
abin da yake faruwa shine wannan mutane su zo su yi depo a garbatau is da kashin da ko su zo yi musiban nan su ya dinna da sun zo su yi barna har wadan su ma sun ci go area na dajin wurin ne kalmar ni kuma suna aiki da security ko yaushe na gaya musu report ɗin har ya je wurin gwamna ma to mu mun shirya kasa za mu yi aikin mu da mun saba yi
SP Usman Abdullahi wanda ke zama kakakin rundunar ƴan sandan jihar Taraba shi ma ya tabbatar da yadda masu garkuwa da mutane a yankunan suka adabi waɗannan ƙananan hukumomi guda uku Kadama da Tarwatsa kauyuka akalla 30
dan bindiga suka shiga ƙauyen garin Hamidu wanda yake ƙarƙashin karar bali inda suka yi garkuwar mutane kusan 14 wanda aka yi a bangaren Daka inda yan bindiga suka nan ma suka mutum guda 7 a yayin daukar su wannan dare aka samu wani dan banga wanda ke dauke da bindiga ya fito gidan shi da dan shi mara lafiya da zai kokarin kai shi asibiti a cikin garin Daka suka yi artabu da wannan bindigan kuma suka harbe shi a nan da Faransa
wannan al'amarin matsalar rashin tsaron da ya sake dawa sabuwa a shirin arewa maso gabashin Najeriya musamman yankin jihar Taraba inda masu garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa suka dawo da lamuran sabo a wasu yankuna da ke wasu kananan hukumomi na jihar Taraba wani sabon salo ma da masu garkuwa da mutanen suka fitar suka iya turo muku lambar account na banki domin ku tura musu kuɗin fansan nasu a ciki Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
a gaida Lado Salisu Garba har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu ga Aisha dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Sauyin yanayi ya haifar da wutar dajin da ta yi barna ma al'ummomin Maui da yankin Mediterranean a bazarar bana wadda ta yi sanadin mutuwar mutane da dama tare da galabaitar da ma'aikatan kwana-kwana sannan kuma ta dada janyo bukatar samun mafita ga matsalar wani kamfanin kasar Jamus ya samar da wani tauraron dan adam din da zai iya gano wuta daga can sararin samaniya sannan kuma kamfanin Microsoft na amfani da wata fasahar AI da ke iya gano inda gobara na gaba za ta tashi an tsara na'urar ne ta yadda za ta gano matsaloli a cibiyar kai daukin gaggawa da ke bada alamar an samu matsala inda ma'aikata za su tabbatar da ko hayaki ne ko kuma wata matsala ta daban a ƙarshe a jiya Lahadi shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da manyan ƴan kasuwar Amurka da masu zuba jari a yayin wata ziyara da ya kawo nan Amurka na tsawon mako guda inda suka tattauna akan irin damarmakin kasuwanci da ke akwai a Ukraine Zelensky ya ce ƴan kasuwar da suka hada da Michael Bloomberg, Larry Fink da Bill Ackman duk a shirye suke su zuba jari mai tsoka wajen ganin an sake farfado da Ukraine bayan yakinta da Russia shugaban na Ukraine wanda ya wallafa hotunan ganawar tasu a Telegram ya ce ƴan kasuwar na Amurka da masu zuba jarin sun tabbatar da shirin su na zuba manyan jari a kasar wato a kasar mu da zarar yakin ya kare sannan sun samu tabbacin tsaro
Yadda Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma yaɗa shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matasharmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na BOA. Dake ta babuwan da ke cewa matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za a magance kalubalen. Ta suka hada da yaki da jahilci, shan miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Ci gaba da zauren matasa a garin Dan Umaru mai yawan jama'a da matasa manoma dake karamar hukumar Dankowa Sago a jihar Kebbi. matasa sun taru a zauren kamar yadda aka saba ji inda suka koka da cewa miyagun iri sun hana su shiga gonaki dake nesa da gari matasan na bukatar dauki daga hukumomi dan karakan ya zama barazana ga samar da abinci yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawan Najeriya cikin kuncin rayuwa rayin matasan na nuna ko dai ba za su samu yin noman yanda aka saba ba to mutane dai akalla su samu su rika yin barci da ido biyu rufe amma kun je mun fara duba hanyoyin motsi ya fi labewa wajen kare kai daga tarkon miyagun irin maimakon zama a sunkuru dan tsananin fargaba matasan su hada da Isa El Usman Yahuza Gado Isa Babangida dan Umaru Muhammad Bara'u da Umar Yakubu Fama matasa ku biyo ni mu shiga zauren
gaskiya tun lokacin da aka fara kawo madan Umaru attack akai wallahi yan sandan nan gaba ɗaya da kasare sun karuwa da gudu ba su dawo ba
to don Allah ku da kuke kusa da su ku taimaka mana waɗannan bayanan su isa gare su
maganar ɗan an ta'adda ta yaya za a yi misali wanda yake bisa akwaya yake zai kara jira kuni kana ganin zai ci riba ai ba wata hanya da muke da ita wanda yake a hammun samu sauki zamu ci bare mu kamo wani mu yaya zamu yi ma mu samu wurin zamu koyi da muke ta ina zamu samu wurin zamu labe a amma samu a su wuce ba su gan mu ba a ko yaushe su suna da suna kamar kasar abin da yake cikin duniya abin da yake bayani su suna ganin ba mu ganin su suna da makami ba mu da shi ta yaya zamu yi mutun kare su a sai dai a shi karfin tsari ne na Allah da ya ga dama ya tsare mu da karfin addu'a da kullum Allah ya ji ku kanmu shine yake ba mu dama wutana ka samu da abincin da zaka ci har ya zama to ko wani saman zai ya san maka amma ba wai dan muna da wani ainihin makami ko wani garkon zaka zata kare ka kamu da su ba Allah ne kawai
ya ga dama ya wara abin da nake faɗa ba mamaki wata rana an taba yin kamar wani kwazo aka ce kai mutanen nan yau ba za mu yadda ba za mu je mu yi noman mu ba wanda ya sai taba mu aka fatattaki su waɗannan miyagun irin
to wannan dai zuciya ko ta ta yin koyi ka dai mutum dai bai tuma ya fada ri ya ce kuma ya babu ko a ce sai kai hiku saboda zai a tunanin mu kullum tsalle da yake fada ri ya amma sai ai gon ba su tuba saboda haka duk wanda yace zai tunkare su to shi ya fi san abin da zai yi
a isa ko ina zuwa isa ko yahuza kuma waye ne yake da ya fahimci tambayar nan tawa wanda watakila ba zai razana sosai yadda Muhammad Bara'u ke cewa tsalle daya ake fadawa rijiya ba
idan na fahimce ka kamar malam Umar Fama ne yake magana kamar idan na fahimci malam Nasiru magana da tambayar da kake yi kamar shin mun taba yin wani gangami kamar da wannan garuruwa namu da waɗannan matsalolin suka dame mu mun taba yin wani gangami aka yi hada kungiya aka ke kai yau kowa sai ya fita bakin daji an je an yi noman nan gaba ɗaya duk inda bakarun da suke a tarba ya zama sai an yi an gama haka yake magana ina yawwa to gaskiya wannan baya yiwa ne gare mu abinda yasa na gaya ma ko da mun yi wannan gangami don mun taba zama muka yi wannan shawarwarin na cewa ya kamata mu je na farko kalubalen da aka kawo wadanda aka turin jayar masu ba da shawaran aje shine na farko makaman su da namu ba daya ba abun hawan su da namu ba daya ba sannan abu na uku shine duk lokacin da aka yi wannan shukar misali nan an sa masara nan an sa dawa nan an sa wake ka san yau da gobe za su girma ne yawa kamar da nake ba da bayani nace idan muka yi wannan gangamin muka samu nasara muka je muka yi noma muka shuka ka nace maka ka san yau da gobe shukokin da muka yi kamar irin dawa gero masara waken suya abubuwa ne wadanda suna girma sai duhu ba kaman kankana ba to idan ya dama wuri yayi duhu su kuma suna amfani da wannan daman da su zo su kwanta za su iya su yi sati ciki baka sani ba suna da fazenka su jiran kawai suke lokaci daya ka zo su kama ka su tafi da kai daji to kaga abun har wa yau an sake koma yar gidan jiya kina
wato
to ina fatan
na amince da za su iya zauna guda suna fakon mugun aiki da za su aikata
kamar ma mu abin da muke tunani kamar a dubarbarin da suke zuwa tare da su shine ma Nasiru misali idan wuri ya kai tsawon kilomita 10 sannan da kyarkaji mutanen nan sun fito kafa da mashin 10 kuma duk mashin za a samu mutum uku ne ki kai duk mashin mutum uku overload kenan haka suke tafiya yawa to kaga idan mashin 10 suka fito kaga uku uku so 10 a kalla kaga mutum 30 kenan so za su yi group uku wasu za su tare haka wasu za su tare nan wasu za su tare nan ya zama ko da zaka shigo wannan kalmar taka da yake jin kana yin fada za su muku kofar rago kake cewa ko menene
kofar rago
yawa za su muku kofar rago sai ya zama kai kaga biyar nan ko kana tunanin ai su kadai ne gudun da zaka yi ko da zaka yi sun sa ku tsakiya kuma kowanne da babban makami babu inda zaka je za su kama ka ne wallahi idan kaga jiya aka dawo da wasu kannan mu in kaga yaron nan wallahi da kasan skeleton haka yaron yake naman jikin shi ya kare ya tafi wallahi yaron yanzu ma haka yaron yana kwanci to kaga irin wannan da kaga an yi manaka akai wanka wannan akai wannan yanzu ne zaka razana ai maganin dan ta'adda maganin wani mai tada zaune tsaye maganin wani sheidani na gari maganin wani dan abun nan wallahi sai hukuma babu yadda za a yi bile ya maganin wannan matsala wallahi mu ba za mu iya ba amma dai za mu ita iya kokarin mu da addu'a da kuma magiya wurin waɗanda suke da hannu ruwa da tsaki ai gwamnati in ba Allah ba babu wanda ya fi karfin gwamnati
yawa
mun dauka na'am
ga da zuwa ko wanda yake cin mana akwai wasu wanda suka yi hijira zuwa wari a jihar Rivers ko
eh kware kuwa mallam Yahuza kenan
eh Yahuza ne mana bayani shin me yasa da suka tafi wari garin matatar man fetur kenan me suke yi a can
to dole ne su je su ban yi kwadago ƴan ƙauyukan da kenan ba za su zuri haccan ba inda dai baki inda suke noma rogo din nan to kaga nan ne in aka ban yi kwadago aka dan samu kuɗi to sai a turo ma iyalai rogon nan ga manyan motoci da zai zo gidaje a dan samu a samu abin samu bakin salaje saboda in ba sun yi haka nan ba ka ga gidan ya
fara no ana ba ba kudancin Najeriya suka tafi ba wani waje ne daban komai
eh kudancin Najeriya sun je kudancin Najeriya ne
ore yake fada
eh suna aikin ware
okay ore ai
kaga tana gabas da Ibadan kenan
eh kudu maso yamma ne inda ake zuwa ake zuwa goro ne kenan
yawa to in suka yi aikin kudi suka samu to shine za a sai garin kwanci sai a turo da shi a samu mutum ɗaya sai a yi kudin mota da kudin garin nan da zai kawo sai ya kawo kuma sai a dan ba mu iyalai ana jikawa ana ci domin a samu a rayu
to yanzu shike nan bari mu je babi na karshe gaba daya wato za mu bi ɗaya bayan ɗaya kowa ya faɗi maganarsa ta ƙarshe yadda muka yi wannan zantawar hanyar mafita kowa zai duba me yake ganin zai samar da mafita a dawo yankin ya zauna lafiya tattalin arzikin yankin ya dawo mutane su riƙa barci da ido biyu a rufe bari mu fara daga Isa El Usman yi mana bayananka na ƙarshe a wannan zauren.
Assalamu alaikum malam Nasir. Magana ta ƙarshe wadda zan yi ita ce wadda nake tunanin idan aka yi ta za a samu mafita shi ne a zo da jiragen sama da motocin ƙasa na sojoji a shiga dajin nan na Baruba da sabon birni da makini a rarraji ɗan ɗindigan nan to insha Allah za mu samu sauƙi kuma kasuwanci zai dawo arzikin mu zai dawo.
Ku dakata a nan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya a madadin matasan na garin ɗan Umaru. A ƙaramar hukumar Dankuwa Saguda ke jihar Kebbi da kuma muryar Amurka. Ni Nasiru Adamailika da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon.
Assalamu alaikum.
Eda Nasiru Adamailika ya yanzu kuma lokaci ne da Babangida Jibrin zai kawo mana sharhin jaridin Najeriya.
Sharhin jaridin ne da The Real Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo daya daga cikin manyan labaran tana cewa wasu hafsan sojoji da aka kora shekaru 7 da suka gabata a rundunar sojan Najeriya sun aiki da kokensu ga shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Abdul Fattah Muhammad na daya daga cikin manyan hafsoshin da aka kora su guda 38 a shekara ta 2016 inda kuma kotu ta umarni tsohon shugaba Muhammadu Buhari ya maida su a kan mukamansu amma kuma ya fatali da umarnin kotun yanzu dai Abdul Fatah Muhammad da sauran harsoshin sojin 37 suna neman shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da mutunta umarnin kotun sai kuma jaridar The Punch da daga cikin manyan labaran ta na cewa yanzu haka wata babbar kotu dake kasar Amurka ta dakatar da umarnin da wata karamar kotu ta baiwa jami'ar Chicago da ta mika takardun makarantar shugaba Bola Ahmed Tinubu ga tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar wanda ke kalubalantar zabe a gaban kotu a Najeriya wannan umarni dai ya biyo bayan daukar kara da shugaban kasa da kuma lauyansa suka shigar a wata kotu da kasar Amurka abinda ke nuna cewa yanzu za a dakatar da umarnin da wani magistrate mai suna Jeffrey Gilbert Shivair dake umartar jami'ar Chicago ta mika takardun shugaba Bola Ahmed Tinubu sai kuma jaridar Daily Post daya daga cikin manyan labaran tana cewa bisa ga duk alamu dai akwai wata munamuna da shugaba Bola Ahmed Tinubu ke neman boyewa game da takardun sa na jami'ar Chicago bayan da shugaban kasar ya dauka kara game da umarnin da wata kotu tun farko ta bayar na cewa ya mika takardun nasa ga Atiku Abubakar tsohon mataimakin shugaban na Najeriya Atiku Abubakar ya bayyana cewa akwai ƙarshen gaskiya dangane da zargin da yake cewa takardun shugaban kasar na halartar wannan jami'a akwai ayar tambaya akai sai kuma jaridar DJ da daga cikin manyan labaran tana cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta kara albashi da kashi 35 da kuma kashi 23 na malaman jami'o'in Najeriya wannan kari da gwamnatin tarayyar ta yi dai ya shafi malaman makarantun jami'o'i da na kwalejojin kimiyya da fasaha da na kwalejojin ilimi ha kuma gwamnati ta bayyana cewa za ta biya malaman ariya tun daga watan Janairu na wannan shekara da muke ciki a farkon shekarar nan ne dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta tsohon shugaba Muhammadu Buhari ta yi karin albashi da kashi 40 cikin 100 ga ma'aikatan gwamnati amma kuma ta ƙi yin haka ga likitoci da kuma malaman jami'o'i da sauran makarantu na ƙasar sai kuma jaridar The Vanguard daya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka dai jami'an tsaro sun ceto wasu dalibai na jami'ar gwamnatin tarayya dake garin Gusau a jihar Zamfara wanda yan bindiga suka sace wanda aka ce tun da sun kai dalibai guda 8 kawo yanzu tunda farko dai dalibai guda 6 ne aka bayyana cewa an ceto su tun a ranar da aka sace su ƙarshen sharhin jaridar kenan a huta lafiya
a gaida baban gida da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
to a takaice shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron jiya Lahadi ya ce Faransa na gab da janye jakadanta daga jamhuriyar Niger sannan a cikin watanni na biyu kuma za ta janye sojojinta biyu bayan juyin mulkin da aka yi a wannan kasa ta yammacin Afirka wanda ya kai ga hanbare shugaban kasar mai ra'ayin Faransa wannan sanarwar ta Macron na nuna alamar Faransa ta kawo ƙarshen turjiya da ta shafe watanni biyu tana yi bayan juyin mulkin wanda bai bisa Faransa ta janye jakadanta da ke Yamai ba duk ko da umarnin sojojin da suka yi juyin mulkin cewa ya tafi Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce sojojin Somalia sun samu babban cigaba a yakin su da ƴan kungiyar Al-Shabaab to sai dai kuma yayi gargadin cewa kungiyar ta'addancin tana iya fantsama cikin yankunan da ba sa karkashin ikon gwamnati da yake magana da manema labarai a Djibouti Austin ya ce cigaban da dakarun na Somalia suka samu bara kawai ya dira wanda suka samu cikin shekaru 5 da suka gabata Gwamnan yankin kudancin Ukraine Alexandra Prokhorin ya bada rahoton mutuwar mutum biyu sannan kuma wasu da dama sun jikkata a wasu harharen jiragen sama da Rasha ta kai a harsan da ke kudancin kasar a jiya Lahadi ya ce dakarun Rasha sun furma mazauna birnin Bryansk inda suka kashe wata mata tare da jikkata wasu mutane uku cikin su har da wani jami'in yan sanda wani harin sama na daban a garin Love You kuma ya kashe wani dattijo mai shekaru 67 a duniya a cewar Prokhorin.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya Niger Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku jo sabokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki har da ilimi garkuwar ɗan Adam. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Aisha Ma'az da suka karanto labarai. Sai kuma Salaman Abu da daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC.